Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau da Laraba 22 ga watan Satumba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa matasa a wasu yankuna da ke fama da matsalar ƴan bindiga a Najeriya su fara ɗaukan makamai don kare unguwanninsu, saboda ce wasu hukumomi sun gaza wajen kare rayukansu da dukiyoyinsu.
Wanda ya sa na mallakin bindiga saboda in kare kaina da al'ummar unguwata, sakamakon gwamnati ta gaza ba ta iya mana abin da ya kamata.
To sai dai masana a fannin tsaro na ganin matakin na ɗaukan makamai ba shi ne abin da ya fi dacewa ba.
Hatsarin wannan mallakan makamai shi ne, na farko dai ba zai taimaka ma yunkurin da gwamnati take ba don ta kawo ƙarshen irin wa'innan fatace-fatacen. Lokacin da ake da makaman aka kai hari, to da yan ɓangaren mata suke za su dau fansa ko wani hari na ramon gaya.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan sana'ar yankan farce wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana. Kazalika muna tafa da labaran wasanni. Kuma fa duka sai kun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Prime Minister Britania Boris Johnson, shugaban Vietnam Nguyen Xuân Phan Phat da shugaban Malawi Lazarus Makati Chakwera suna daga cikin shugabannin duniya da aka shirya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba. Johnson ya ba da haske a cikin kwanaki kafin jawabin nasa na buƙatar ɗaukar matakai domin magance ɗumamar yanayi. Yana mai cewa wajibi ne a yi amfani da kyakkyawar yanayi domin farfaɗo da tattalin arzikin duniya. Kasashe masu karfin arziki sun amfana daga ci gaba da haifar da gurɓatar yanayi, kuma yanzu suna da aiki na taimakawa kasashe masu tasowa su haɓaka tattalin arzikinsu ta hanyar samar da tsarin kaucewa ɗumamar yanayi mai ɗorewa. A cewar Johnson a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Litinin. Jawabin Johnson na zuwa ne kwana guda bayan da ya gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House. Yaƙi da ɗumamar yanayi yana daga cikin batutuwa da ake tattaunawa a cikin tarurruka daban-daban. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya tattauna da shugabannin Guatemala Alejandro Gimati da shugaban ƙasar Honduras Juan Orlando Hernandez a jiya Talata gabanin jawabinsu na babban taron a yau Laraba. Isoko Marino, magajin garin Manila, babban birnin Philippines, ya sanar a yau Laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin ƙasar da ke tsibirin Pacific. Shahararren ɗan siyasan ya sanar da takarar nasa a zaben gama gari na shekara mai zuwa, yayin wani jawabi a wata unguwa mai fama da talauci da ke makwabtaka da Manila, inda ya nemi magoya bayansa da su karɓa buƙatar tasa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar Philippines. Moreno, mai shekaru 46, ya yi fice daga talauci na ƙuruciya, inda yake zuwa gidajen abinci domin ɗaukar abinci da aka rage da kuma tara kayayyaki da ba a iya siyarwa ya siyar domin ya samu kuɗi don fara sana'ar fina-finai. Bayan da wani haziƙin mutum ya gano shi a wurin wata jana'iza, a cewar shafin yanar gizon magajin garin. A lokacin da yake zama magajin garin, Marino ya ci gaba da ayyukan jama'a don share manyan hanyoyin Manila da maido da tsarin kasuwancinta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia. An samu wata babbar girgizar ƙasa a Melbourne, birni na biyu mafi girma a Australia, wanda ta kai ƙarfin maki 4.9 da safiyar yau Laraba. Hukumar ilimin kimiyyar ƙasa ta bayyana cewar girgizar ƙasar ta ta anku a kusa da garin Masfield, wanda ke da nisan sama da kilomita 130 a arewa maso gabashin Melbourne, tana kuma da zurfin kilomita 10. Melbourne shine babban birnin jihar Victoria a kudu maso gabashin kasar. Girgizar kasar ta haifar da rugujewar gine-gine da dama a unguwannin Melbourne, tare da baraguzai da suka toshe wasu titunan birnin. An kwashe wasu mazauna daga gidajensu, kuma akalla asibiti ɗaya ne ya rasa wutan lantarki. Girgizar kasar guda biyu masu karfin kimanin maki 4 da maki 3.1 da aka tabbatar da su a cikin wannan yanayin, jim kaɗan bayan afkuwa an ji girgizar kasar ta farko har a zuwa birnin Sydney da Adelaide. Prime Minister Scott Morrison ya shaidawa manema labarai cewar babu wani mummunan raunuka da aka samu. Manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki, waɗanda kuma suke cikin masu gurɓata yanayi a duniya, sun ba da sanarwar tara kuɗi daban-daban don tunkarar matsalar ɗumamar yanayi a jiya Talata. Shugaban kasar Sin Xi Jinping ya ce kasarsa ba za ta sake tallafa wa kamfanoni masu samar da wutar lantarki na kasashen waje ba, abin da ya ba duniya mamaki kan sauyin yanayi a karo na biyu a jere a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Hakan ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar shirin saka makudan kuɗaɗe ga kasashe da ke fama da talauci zuwa $11.4 billion nan da shekara ta 2024, don waɗancan kasashe su canza zuwa makamashi mai tsafta tare da jure tsarin ɗumamar yanayi. Wannan ya sanya kasashe masu arziki kusa da abin da aka daɗe ana yi musu alkawali, amma ba a cimma burin $100 billion a shekara don taimakawa yanayi ga kasashe masu tasowa. Wannan wani lokaci ne mai mahimmanci, a cewar Jizun Ma, kwararre akan harkar makamashi na cibiyar manufofin ci gaban duniya a jami'ar Boston. Wannan yana iya samar da ƙwarin gwiwa a cikin manyan tattaunawar yanayi a Glasgow, Scotland, cikin ƙasa da makonni 6, in ji masana a ci gaba da yarjejeniyar canjin yanayi na Paris na 2015 mai cike da tarihi. Yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da China ta fara tattaunawar nasara. Dangantaka a tsakanin al'ummomin biyu sun ba da sanarwarsu daban-daban.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a wani mataki na yaƙi da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a Najeriya, kusa al'ummomi a ƙasar sun fara tashi tsaye domin kare kansu da dukiyoyinsu, saboda a ce wasu jami'an tsaro sun gaza. Matsalar 'yan bindiga a Najeriya, musamman a jihohin arewa maso yammacin ƙasar, ta haifar da manyan ƙalubale da kan kai ga rasa rayuka da dukiyoyi. Ga rahoto na musamman da Haruna Shehu Maraba Jose haɗa mana.
Awal kenan lokacin da yake duba lafiyar bindigogin shi gabanin fita fatirin da daddare, wani aiki da shi da wasu matasa suka shafi watanni suna yi. Suna daga cikin matasa 'yan sa kai da suke fita fatirin domin kare al'ummominsu daga har-haren 'yan bindiga waɗanda suke bin mutane gida-gida suna sace su da sunan garkuwa domin kuɗin fansa. Ba za mu bayyana sunayensu na gaskiya ba saboda dalilai na tsaro.
Wanda ya sa na mallakin bindiga saboda in kare kaina da al'ummar unguwata, sakamakon gwamnati ta gaza ba ta iya mana abin da ya kamata.
Aliyu, wanda yake jagorantar matasa fatirin a wannan daren, ya ce ba su da zaɓi da ya wuce ɗaukar makami.
Aiki ne namu wanda ya zama mana dole ku fito mu yi shi, domin aiki ne wanda ya shafi tsaron rayukanmu da na iyalanmu, tun daga kan abin da ya shafi ɓarayin shanu ya dawo kan yan kidnapping. Wannan shi ne babban matsalan da ya fitine mu a wannan area.
Jihar Kaduna ta kasance ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fama da matsalar garkuwa da mutane a Najeriya. A 2020, kimanin mutane 2000 ne aka yi garkuwa da su a jihar, a cewar gwamnati. kimanin wasu 937 ne suka mutu a hare-haren 'yan bindiga a jihar. Nasiru Sani yana da ra'ayin goyon bayan matasa masu kare al'ummominsu bayan masu garkuwa da mutane sun kai mishi hari a gidan shi.
Kawai da iya abu da sai ina cin aiki sun ji masu kujan misali sun yi zuciya shirin sun ji masu ciki musun da ita ne kamar ba wani abu ne yadda kasa da ne ji masu yayawa sun yi leko na lekowa kawai sai na mutane da biyu wani gida su yi da su shida.
An yi wa Nasiru magani a wani asibiti a Kaduna bayan maharan sun mashi harbi kimanin 5 a jiki. Yayin da ake mishi magani a asibitin yana kuma fafutukar ceto matar shi mai juna biyu da 'yan bindigar suka tafi da ita.
Saboda jari na tabbas sun nemi a masu kuɗi an ba su kuma wanda su wanda ya gafi da sun ce su an ƙara masu kuɗi.
Daga baya 'yan bindigar sun sako matar Nasiru ta kuma haifi ɗa namiji. Sai dai a wasu lokutan idan mutanen gari suka shiga kare al'ummominsu ta wannan hanya ana cin karo da wasu matsaloli. Misali a yankin Bindin Gwari na jihar Kaduna mahara sun kashe 'yan sa kai 4 a watan Mayu, sannan a jihar Niger 'yan sa kai 30 ne mahara suka kashe a tashi guda a watan Yuni. Matasa da ke fatirin domin kare al'ummominsu sun ce a wasu lokutan suna samun makamansu ne ta bayan gida saboda dokar hana mutane mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba a kasar. To sai dai a wasu lokutan ana samun matsaloli da bindigogin. Jafar ya samu rauni a hannun shi lokacin da bindigar shi ta tashi bisa kuskure.
Alhamdulillah garda mahakan ta faru ne misali na samu wannan din da a ce ina gida ne aka dauke ni. Dan da a ce an zo dauke ni a gida ne to ba duk ba wannan shi za ka faɗi ba.
A watan Agusta, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi kira ga mutanen gari da su ɗauki makamai domin kare kansu daga mahara. Sai dai Kabir Adamu, masanin harkokin tsaro a Najeriya, ya ce barin fararen hula su mallaki makamai yana ƙara munin lamarin.
Hatsarin wannan mallakan makamai shine na farko dai ba zai taimaka ma yunkurin da gwamnati take ba don ta kawo ƙarshen irin waɗannan faɗace-faɗacen. Duk lokacin da ake da makaman aka kai hari to ɗayan ɓangare ma za su ce za su dau fansa ko wani hari na ramon gaya.
A wasu wuraren kuma ana zargin 'yan sa kai masu ɗauke da makamai da wuce gona da iri. A jihar Niger, akalla Fulani 86 ne kungiyar mayar ta'alla ta ce 'yan sa kai sun kashe a watanni hudu na farko na wannan shekarar. Haka dalika ana samun irin waɗannan matsaloli a wasu wuraren. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba da mutanen gari ke yi ya saba wa doka.
Ba a yarda mutum ya mallaki makamai ba bisa ka'ida ba. Shi yasa ma wasu wanda idan suna ganin cewa rayuwarsu tana cikin barazana sai sun samu lasisi sai ma an kirga musu alshashi. To abinda muke kokari shine ya zama wajibi al'ummomi duk wani wanda ba a yarda da shi ba a sanar da jami'an tsaro nan take insha Allah za a dau mataki. Munan a jihar Kaduna ma akwai sashi na musamman wanda ana aikin awa 24 wanda ga zaran ka bugo waya ka sanar da jami'an tsaro ga wani matsala insha Allah za a yi za a dau mataki.
To sai dai mutanen gari da dama da ba su da tabbas akan ko jami'an tsaro za su kai musu dauki a lokacin da suke bukata sun fi karkata ne ga batun kare kansu akan su bi doka. Haruna Shehu Rarraban Jos, taskar VOA daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Haruna Shehu Rarraban Jos. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka kafin mu je zango na gaba.
Oh, my baby, girl, my baby, the boobie.
wanda Hassan Umar Tambon zai gabatar kan sana'ar yankan farce.
Yankan farce, yankan komba ko yankan akaifa aiki ne da matasa suka rike daram dam don samun abin rayuwa. Matasa musamman daga arewacin Najeriya na tafiya jahohi domin yin cin rani a game da yankan akaifa. Na yi kicibis da wasu masu yankan komba a birnin Ibadan inda na tattauna da su a game da aikin yankan komba kamar haka.
Sunana Musa, sai yankan kumba nike.
Tun wani lokaci ka fara wannan aiki na yankan kumba?
Lokacin da na fara makaranta na fara shi a Kano, sharaɗa Kano, na fara makarantar Malam Ahmadu. Na fara yankan kumba to ina karatu ina yankan kumba idan na koma gida sai in daina, idan na dawo sai in ci gaba da yi.
Me ya kawo ka nan Ibadan?
Neman kuɗi ya kawo ni ne.
Ka ci gaba da wannan aiki na yankan kumba a Ibadan?
Insha Allah.
A can Kano nawa kake yankan kumba?
A can Kano naira 50 muke yalo.
To a nan Ibadan fa?
A nan Ibadan.
Ko ƙarin kuɗi ne yasa ka zo nan?
Ƙarin kuɗi ne kuma an dade da Kano a lokacin da nake yankan kumba a 50 din, anan shekaru da yawa lokacin da an gaskiya dan dade.
Kamar a yi ni kana yanke mu mutan nan kumba?
To ni dai ba na gaskiya ba na ganewa, amma dai a yi ni dai wani bin ina samun 1,500 da 1,700.
Bayan Kano kafin ka zo Ibadan a ina ka je wajen yankan kumba?
To bayan Kano na naje Zaria, naje irin su mina haka mina.
Mun kana yankan kumba a can?
Insha Allah.
Farashin su duk guda ne?
Duk guda ne farashin shi da nan da shan, gaskiya duk guda ne. Fara dai sai laija da muka zanna nan aka fara ƙarin yankan kumba naira 100.
Da nawa ake yi?
Da naira 50 ne ake.
Me za ka ce gashi kai a cikin yankan kumba?
Alhamdulillah dai ina shin abin shi yankan kumba, kuma in na je makaranta zan ji daɗin karatu, zan in na samu kuɗi zan zo yi karatu na, kuma in ci abinci ba hai na takura masu gida ba.
Sunana Abubakar Muhammad.
Malam kai ma kana aikin yankan kumba?
Ina aikin yankan farce ne.
Ka daɗe kana yi?
Eh, na daɗe na yi.
Kamar shekara nawa ka ɗauka kana wannan aiki?
Ina kai shekara 10 ba, saboda na ware yi ne 2007 na ware yi ne. Daga yanzu muna 2021 kusan shekara 10 ba kenan yanzu dai.
A ina ka fara yankan farce?
Amina ni ware yi ne sun tara maki tamina. Ana ni ware yin kabarci.
To me baka shawara ka zo nan Ibadan kana yi yanzu?
To na maida abin sana'a ne yanzu, ina sa na buru can arewacin mun dawo nan kure ina.
Baka taba yin wata sana'a ba sai wannan aiki na yankan farce?
To na sha jaraba sana'o'i da dama, amma yana barin sai in dawo mai yankan farce.
To yanzu kana da niyyar ka bar wannan sana'a ka koma wata sana'a?
Eh, in Allah ya kawo wani budi wannan dare wannan zan iya bude, zan iya ko canjawa.
To menene dadin wannan sana'a gare ka?
To dadin wannan sana'an da rawa yana da yawa sosai, saboda tun asiri ne gare ni. Na biya atuna kuma ina kan biyan su har yanzu. Nayi aure, nayi gini, nayi aure, kuma ina da kida iyali na hankali kwanci. Kali biyan batata.
Ka taba koya ma wani wannan sana'a?
Yawa nan taba koya ma, saboda ba sana'a bace wanda za ka koya ma mutum irin haka nan kai tsaye ba.
Yanzu idan wani ya zo ce shi na son shi kama yin wannan sana'a ta kuta yankan akaifa, kamar da mi ya kamata ya tanada?
Eh, kamar abubuwan da ya kamata, kaga akwai kayan yankan farcen yin misali in ka hada su, idan alkama shi koda guda hudu ne zuwa biyar hakan ga na kida da kumbon omun da susu da leta ko sifiritci haka, saboda tsaro ba don tsoro ba, ngace ko?
To yanzu za ka ce kana jin daɗin wannan sana'a?
Tabbas ina jin daɗin ta, saboda iya lalura ta duniya yi tana ɗauke da ita, ka koya ka jin daɗi kenan.
Ba mu kaɗan daga cikin daɗin da kake ji ga wannan sana'a ta yankan farce?
Ai, daɗin ta duk bai wuce mutum iri na ba, a waye gari yawa kai ne aure da lalurar yankan farce, yawa kai ne suna kusan haihuwa uku zuwa na huɗu yanzu. Kawai ko ya iya ka biyan bukata kenan yi mutum sai wa Allah godiya ko?
To menene matsalolin ta ko kuma wahalar wannan sana'a ta yankan farce?
To matsalolin ta guda duk sana'a da za ka yi a wannan lokacin na game da jama'a da yawa. Sai ka hankuli da mutane saboda kowa yana da irin nahi abubuwa na rayuwa haka. Wani mai gane wani abu na damuwa ce ka zo za ka yi yankan farce ya zo yana yi ma wasu abubuwan da bai kamata ba. Kaga in ka ga abin ba zai yi ba za ka yi waya waje kaucewa ka ce ka nemi wani.
Menene sakonka ga masu yankan farce kamar irin abokan aiki?
Sakona guda da masu yankan farce mu taru mu ci gaba da hankuli gaba ɗaya mu rungume ta kuma sana'a hannu biyu. Shine kawai sakona.
Abdulhamid Sa'adu.
Ya batun sana'a yankan farce ko akai fa?
To sana'a yankan farce dai kawai sai dai mu ce alhamdulillah. Muna godiya ga Allah saboda sana'a ce wadda tana da rufin asiri, sannan kuma alkhairin ta ma ganin shi ma ya fiji, ba kaman da ake cewa ji ya fi gani ba, shi gani ya ma fiji gaskiya, dan tana da alakarruka da dama waɗanda suke sai ka shiga zaka gane. Za ka ga kamar cewa waɗanda suke yi kamar suna ɗan wahalalu ne kawai, suna wahalar banza kawai menene. To in ka shiga za ka gane cewa da akwai alkhairi wanda ake samu ciki, wanda yake cewa waɗansu sun riƙe ta sana'a ne, waɗansu kuma suna yi ne da rashin abin yi, waɗansu kuma gabaki ɗaya su abinda kawai suke yi sun zo ne kawai irin da shakaci haka dai kawai a zo dai irin tahtari inda baka taɓa yata ba, kawai irin masu tahowa dai nan wasu misali.
Kamar sun zo buɗe ido kenan.
Yawwa, to ma'ana kenan. Wanda sun zo irin in an samu laba asa, in ma ba a samu ba laba asa dai an je fito kawai dai an je fito buɗe ido.
Kace ka rike wannan sana'a ta yankan farce?
Eh, to ni na rike ta ne sana'a gaskiya, dan saboda ko ni na dan ɗan lokaci ina yin ta, dan zan kai shekara biyar ina yin ta gaskiya. A wurin wani aboki na ganta gaskiya kuma a gurin shi na koya.
Misali da yanke ma yaro farce ko kuma a kaifa, da yanke ma ban mutum wani ya fi sauki?
Eh, to yanke ma yaro ya fi sauki saboda wani yaro farcen shi bai isa karkara ba, kawai yankewa za ka yi. To babba kuwa sai ka kankare kuma sai ka yi irin duk ɗan wani gyare-gyare da za a yi. Farcen yaro dama ba wani shan wahala ya ba, duk yanda ka mai zai yi kyau, in ba irin lalataccen farcen nan ba ne, duk yanda ka mai zai yi kyau. Amma shi farcen babba wani sai ka sha wahala kana abun nan dai, sannan kawai ka samu ka ciro ta ran shi. Saboda wani yana da conflict, wani kuwa kawai ka dai mai ka gama shi ne kawai ra'ayin shi.
Wasu na zargin cewa kuna yanke mutane wajen yankan farce har jini ya fito, me za ka ce?
To shi kuma wannan gaskiya wanda zai ce wannan gaskiya za a ce bai san kadara ba, saboda jini shi kanshi ma ka ga jini ma ga jikin wani ma tashi hankali ne, bale ma kai ne sanadin, zan kai ne sanadin fitowar jinin, kaga ya tashi hankalin zai zama. Kaga in za a bi abun nan ba wai da gangan bane wannan yankan, ba ra'ayi bane, kawai dai kaddara ce wacce Allah yake kawo, kuma in Allah ya kawo ta bayan da za a yi da kai da an ka yanka da wanda ya yanka din sai an yi hankuli, ba wanda zai ji daɗi.
Ka taɓa yankan wani har jini ya fito?
Eh, to ai kaddara ce wannan, ba wanda zai ce ba taɓa hawan shi ba, duk wanda yake wannan aikin to ba zai ce ba taɓa hawan shi.
A lokacin da ka yanke wani jini ya fito ya kaji?
A, na ji ba daɗi kamar yanda na gaya ma.
To shi wanda ka yanka me yace?
Gaskiya ni wanda ma na yanka bai nuna wata damuwa ba, saboda an yi daidai da wanda ya san kaddara ne.
Ka taɓa yanke ma wani babban mutum farce kamar sarki ko alkali ko wani commissioner ɗan sanda ko wani mai babban mukami?
Eh, na taɓa yanke ma wani babban mukami.
Me ye mukamin sa ko me ye aikin sa?
Assistant commissioner ne na police.
Wato mataimakin commissioner ɗan sanda?
Eh.
A lokacin da kake yanke mai akai fa ko kuma farce ya kake ji lokacin ka rike hannun babban mutum?
Eh, to gaskiya dama abin in baka saba bane za ka dan ji dardar. To ni kuma a wannan lokacin kawai na dai ji da bambanci, in dan bambanci dan na san dole in dan kiyaye in kama jikina. To amma gaskiya ban doki wani injinin rawar jiki ko kuma wani menene ba.
Hannun ka bai rawa ba?
A'a, ba wani rawa da hannu na yi, saboda aikin nashi ba irin farce ne mai wuya ba haka. Kawai aikin shi ba wani abin mai wahala bane, kawai sai na mai ba wani dardar na kare mai. Na gama.
Sunana Hashim Haruna.
Mala Hashim, yaya batun farce ke tafiya a nan birnin Ibadan?
To yankan farce alhamdulillah a nan birnin Ibadan. Na taho ne ma yanzu ban jima ba, na zan dai kai kaman kwana hudu da zuwa. Na fara yankan farce kawo zuwa yau.
Aikin na tafiya daidai?
Alhamdulillah yana tafiya, aiki ba laifi, ana samun bakin gwarwa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umaru Tambuwal, yanzu kuma bari mu ji ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Imana Birnin Krista Reverend Randolph Odro JB ya ayyana cewar Black Stars din Ghana za ta iya lashe gasar cin kofin duniya na hukumar kwallon kafar duniya FIFA in har aka damaka wa coach James Kwesi Appiah da tsohon captain din Black Stars Steven Appiah kungiyar malamin ya gabatar da ra'ayinsa ne dangane da irin abubuwan da ke faruwa Black Stars inda hukumar kwallon kafar Ghana ke farautar sabon mai koyarwa bayan an sallami Sike Akuna da yake magana a cikin wata hira ta Sher Silva dake a birnin Kumasi malamin wadda aka fi sani da suna da The Eagle Prophet ya bukaci hukumar kwallon kasar ta dauki Kwesi Appiah matsayin babban koci Steven Appiah ya zama mataimakinsa saboda babu ko tambaba su biyun nan za su kai kasar Ghana inda ake bukatar zuwa a baiwa James Kwesi Appiah da Steven Appiah Black Stars mu na yau za su jagoranci Ghana ta ci kofin duniya Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta yi wani yunkuri domin samu dan wasar Chelsea Callum Hudson-Odoi ya yi wa Black Stars wasa. Dan wasan na bangaren fili ya rasa tagomashinsa a kungiyar wasan kasar Ingila a dalilin haskawan Bukayo Saka da Phil Foden waɗanda daga sun yi wa dan wasan mai shekaru 20 fintin kawo. Hukumar kwallon ta Ghana ta yi magana da mahaifin dan wasan ya tofa albarkacin bakinsa akan dan nasa ko za a yi gamu da Qatar shi dai dan wasan na Chelsea ya ji amsa goron gayyata zuwa kungiyar wasan Ingila ɗan ƙasa da shekaru 21 a wasannin fidda gwani na European Championship da za su yi da ƙasar Romania da Kosovo Dan wasan tsakiyar House of Oak Emmanuel Nete ya jinjina wa takwarorinsa bayan nasara da sun ka samu akan CI Kamsar a gasan CAF Champions League zakaran na kasar Ghana yanzu ta iza gaba zuwa zagaye na biyu na gasar kuma za ta kara da zakarun kasar Morocco Wydad Athletic Club kwallaye biyu da Kofi Kuzi da Salim Adam sun ka zura wa Fabians ya tabbatar da galabansu bayan karawa daya a dalilin rashin kwanciyar hankali a kasar Guinea dan wasan ya rubuta a shafinsa na Twitter kamar haka sannunku da namijin kokari na samun dira zuwa matsayi na gaba a gasan CAF Champions League jinjina gare ku gayu inji shi manyan masu koyar da wasan kwallo a Turai hudu sun mika takaddun su ko za su yi sa'an darewa bisa wannan matsayi na koyar da Black Stars wasa a dalilin sallaman Sike Akuna da hukumar kwallon Ghana ta yi a cikin wadanda sun ka meka takaddun nasu akwai coach Francisco Guedioglen sai kuma tsohon mai gidan Borussia Dortmund Lucien Favre sai da dadan mataimakin Pep Guardiola da Manek Torrent da Alan Gares dan kasar Faransa wanda ke da kwarewar aiki a Afrika dukkan su suna a cikin wadanda sun ka turo takaddun nasu farko saboda fadan cewar za a zabi sabon mai koyarwan cikin kwana hudu Radwan Allah Muktara ba sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga labari a takaice
wasu shugabannin duniya za su gabatar da jawabinsu a gaban babban taron majalisar dinkin duniya a yau Laraba waɗanda suka hada da Prime Minister Burtaniya da kuma shugaban Vietnam haka zalika da shugaban Malawi inda hankalin su yafi karkata akan dumamar yanayi haka an ji cewar Isoko Marino magajin garin Manila babban birnin Philippines ya sanar a yau Laraba cewar zai tsaya takarar shugabancin kasar a zaben gama gari na shekara mai zuwa Haka zalika an samu wata babbar girgizar kasa a Melbourne, birni na biyu mafi girma a Australia, wanda ta kai kimanin maki 5.9 da safiyar yau Laraba.
Kuma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harandedi ta ni gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo da ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.